Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 11 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safina ta Sada Sudangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
A yau Talata, Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga watan Satumba, wanda ya kashe akalla mutane 3,000 a jihohi 3 na kasar. Wani harin kunar bakin wake a yau Talata a lardin Nangarhar dake gabashin kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 25. An bada umarnin kwashe mutane da ya zama tilas a jihohi 3 na Amurka a wani hasashen da masana masu hasashen yanayi suka yi akan mahaukaciyar guguwar nan da aka lakaba wa suna Florence.
A shirin namu na yanzu za ku ji fashin bakin da masana harkokin tsaro a Najeriya ke ci gaba da yi game da hare-haren da mayakan Boko Haram suka kai kwanan nan akan sansanonin jami'an tsaron Najeriya. Bayan haka za ku ji hirar da sashen Hausa yayi da Malam Muhammad Nasihu na jami'ar birnin New York akan zagayowar ranar da aka kawo munanan hare-haren ta'addanci na Amurka a shekarun baya. Za kuma ku ji cewa datsewar wata hanya sanadiyar ballewar wata gada a wajen iyakar kasar Benin ya janyo cikas a harkokin kasuwanci a jamhuriyar Niger. Bayan haka muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Safina ta Sara Sudangi ta shirya kuma za ta gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga Satumba, wanda ya kashe akalla mutane 3,000 a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania, kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya fadi, bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga 'yan kungiyar ta'addancin Al-Qaida da suka fashin jirgin. A ayyanawar shugaban kasar na shekara-shekara da ya ayyana 11 ga Satumba a zaman ranar kishin kasa, Trump ya ce wannan mummunar aika-aika bata dakushe kudirin kasar akan yanci ba. Shi kuma mataimakin shugaban kasa Mike Pence yana halartar bikin a ma'aikatar tsaron Amurka, wato Pentagon, ga iyalan waɗanda aka kashe lokacin da jirgin saman da aka yi fashin sa ya afkawa ginin. A can birnin New York kuma, ɗaruruwan mutane da suka tsira da iyalansu waɗanda suka mutu za su tara inda tagwayen ginin cibiyar hada-hadar kasuwancin kasa da kasa take, kafin jiragen saman guda biyu da aka yi fashin su afkawa ginin. Wani harin kunar bakin wake a yau Talata a lardin Nangarhar dake gabashin kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 25, kuma mutum 60 suka samu raunuka. A wani da farko, bom ya fashe a makarantu 3 a babbar birnin London Jalalabad, inda akalla ya kashe yaro daya da raunata mutane da yawa, kamar yadda mai magana da yawun daraktan ilimin lardin ya gaya wa murya Amurka. Wata kungiyar 'yan ta'adda dake Afghanistan wadda ke alaka da kungiyar ISIS da ake kira IS Khorasan da kungiyar Taliban, duka suna da sansanoni a Nangarhar kusa da kan iyakar kasar da Pakistan. A yau Talata, an bada umarnin kwashe mutane da ya zama tilas a jihohi 3 na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi sun yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakaba wa suna Florence. Cibiyar lura da guguwa ta kasa ta ce tana tsammanin guguwar mai haɗe da haɗari za ta isa jihohin North Carolina da South Carolina a yammacin Alhamis har zuwa Juma'a. Florence tana da ƙarfin mataki na 4 da iskar da ke gudun kilomita 220 a cikin awa ɗaya. Masu hasashen yanayi suna tunanin za ta ƙara ƙarfi a yau Talata ko gobe Laraba. Guguwar da ke mataki na hudu na da karfin cire rufin gidaje da ciro itatuwa daga tushensu, kawo daukewar wutar lantarki da mai da yankunan wuraren da ba za a iya zama ba a cikin su na tsawon makonni ko watanni. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Inganta dangantaka tsakanin kasar Eritrea da Habasha ya dauki wani mataki a yau Talata, lokacin da kasashen biyu waɗanda a da ba su ga maciji da juna suka bude kan iyakar da ke tsakaninsu bayan shekara 20. Yemen Meskel, ministan labarun Eritrea, ya bayyana wannan mataki mai tarihi a shafinsa na Twitter, inda ya ce shugaba Isaias Afwerki da Prime Minister Abiy Ahmed a yau suka bude kan iyakar Debi Sima da Bure wanda suke tsakanin kasashen biyu don zirga-zirgar ababen hawa. Meskel ya kara da cewa Afwerki da Ahmed za su gudanar da wani biki mai kama da wannan a yammacin yau Talata a bakin kan iyakar Serha Zalambesa. An bude wannan kan iyaka ne a lokacin biki shiga sabuwar shekarar kasar Ethiopia. Kasar Zimbabwe ta kafa dokar ta baci ta gaggawa akan bullar annobar cutar cholera da ta barke a Harare, babban birnin ta, bayan da mutane 20 suka mutu sakamakon wannan cuta da ake kamuwa da ita ta sanadiyar shan gurbataccen ruwa. Ministan Lafiya Obadi Moyo ya ce fiye da mutane 2000 suka kamu da cutar. Gine-gine da suka rushe a birnin shi ya kawo rashin ruwan sha mai kyau, wanda ya sa mazauna wajen dogara akan budaddun rijiyoyi da rijiyoyin burtsatse da suka gurbata da kwatami da najasa daga bututun da suka lalace domin samun ruwan sha. Fiye da mutane 4000 ne suka mutu, dubata kuma suka jikata a barkewar cutar a shekarar 2008. Za a aje gawar tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan a cibiyar taron ƙasa da ƙasa a babban birnin Accra har zuwa ranar Alhamis, a lokacin da ake sa ran binne shi. An maido gawar ne zuwa ƙasar ta Ghana, inda shugaba Nana Akufo Addo ya tarbi matarsa da iyalansa a filin jirgin Kotoka, wanda ya taɓa samun lambar yabo ta Nobel kuma ɗan asalin Afirka na farko da ya riƙe mukamin babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya. Ya rasu a 18 ga watan Agusta a garin Bern na ƙasar Switzerland, yana da shekaru 80.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun tsaro. A 'yan kwanakin nan ana ganin dakarun Najeriya na fuskantar koma baya a fafatawar da suke yi da mayakan Boko Haram, biyo bayan hare-haren da mayakan suka kai musu. To ko me ke janyo hakan? Me kuma za a iya yi don magance wannan matsalar? Za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da Hassan Maina kaina ya hada mana daga birnin tarayya Abuja.
A bayanan dai, masana tsaro na nuna damuwa bisa yadda mayakan Boko Haram ke zafafa kai farmaki a sansanonin dakarun Najeriya da ke shiyar arewa maso gabashin kasar, al'amarin da ke karasa tsoro ga wasu mazauna yankin. Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa tsohon komanda ne a rundunar sojin saman kasar.
Duk lokacin da yaran nan suka zauna shekara biyu shekara uku yayi yawa, dole ne a rinka canja su domin su ma waɗanda suke filin yakin nan su zo su samu iyalansu, hankalinsu ya kwanta, sannan wasu kuma wanda za a kawo su ma su zo su taɓa irin waɗannan abubuwa da aka yi. Matukar in ba a yi haka ba, ina tabbatar maka aka bar wannan yara shekara da shekaru suna wannan wurin kuma ba a biyan su haƙƙinsu, to ina tabbatar maka za a ci gaba da samu koma baya.
A makon jiya dai, rahotanni sun ambato yadda Boko Haram ke ikirarin sun ma kwaci iko da garin Gudun Bali na wani lokaci kafin dakarun gwamnati su fatattake su daga bisani. Ko a baya-bayan nan ma, mayakan na Boko Haram sun shayar rawar gaban hantsi a wasu garuruwa da ke shiyar arewa maso gabashin kasar. Na tambayi wani tsohon hafsa a rundunar sojin kasar, Brigadier General Maharazu Tsiga, ko wannan ba yana nufin koma baya bane ga sojojin?
Ba koma baya bane, guerrilla warfare ne. Waɗannan mutanen in conventional warfare ne, mutanen nan suna da uniform, za su hito "I face you, you face me", to za a samu sauki. Waɗannan mutanen an tarwatsa su, ba su da wani wuri. Ina tabbatar maka da cewa yanda suke army suke amfani da intelligence ɗinsu, wallahi tallahi in mutanen nan a wuri guda suke a haɗe suke, ba za ka ƙara ganin irin wannan attack ɗin ba. Mun ruguza su, su hito hiluminous, su sa uniforms, su ce su ne Boko Haram. Haram, ta nan ne za a ce soja ya gaza.
A cewar wani masanin tsaro, Malam Kabiru Adamu, na ganin in an bi wannan hanyar to tabbas za a yi tafkar hanci.
Ya kamata a rage nauyin da aka daura ma karfin soja. Shi yanayi na irin wannan yaki na tsatsauran banda yake da asali da sauran ra'ayi dole ne sai an hada da wayansu hanyoyi wanda abinda Bature ke cewa countering violent extremism, wato hanyoyi na ba na karfin soja ba. Wurin na farko a jawo hankalin mazauna yankunan su goyi bayan matakin da gwamnati ke dauka. Na biyu a kawar da talauci da ya katutu a nan wuraren. Uku ilimi na addini kanshi da kuma na zamantakewa na yau da gobe wa shi ma yanzan an karfafa shi a wuraren nan.
Rundunar sojan saman kasar ta hannun kakakinta Air Commander Ibikunle Daramola ta ce jiragen yakinta samfurin Alpha Jet da F9 da ma wani karin jirgin helicopter mai bindiga sun gurguza karin sansanonin 'yan Boko Haram a Bukar Meram da Tumbin Allura da ke zirin yankin tafkin Chadi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kama san adawa sai gwarzo soja wa cikin dawa filin daga.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Ranar 11 ga watan Satumba rana ce da ba za a ta manta da ita a Amurka ba. Ranar da aka kawo munanan hare-haren ta'addanci a kasar shekaru 17 da suka gabata. Ranar da ake kira 9/11 a takaice. Abokin aiki na Ladan Ibrahim Ayawa ya tuntubi Malam Muhammad Nasihu na Jami'ar Birnin New York akan tasirin wannan ranar ga abin da ya ce.
Ai, wannan fashin da aka yi na 9/11 ya canza America kwarai da gaske. Ya canza abubuwa da yawa garin nan.
Misali,
shine na daya ya bari kamin wannan 9/11 din ya happen. America musulunci shi yana ana girman musulunci kwarai garin nan. Kuma Amerikawa suna zama musulmai suna kwarai da gaske. Amma tun da wannan abin ya happen, wannan sai fara kawo rashin yadda. Ka gane, ya fara kawo gwamnati in suka ga musulmai sai su ce musulmai ga yanda suke. To kaga wannan ya kawo sabani kwarai-kwarai da ya sa har yanzu aka samu shugaba kamar Trump da yaƙi jinin musulmai. Amma before 9/11 zaman da muke yi mu musulmai nan America da Christian America muna zaman lafiya. Ba akwai dai dan rashin yadda tsakanin mu amma ba yanda yake yanzu ba.
To ana iya cewa wannan ya sauya ba musulman nan ba har musulman kasashen wasu kasashe da suke na musulunci ya yi tasiri a kansu kenan kake nufi?
Eh, kwarai da gaske because ai wannan abin ba ya ba mu musulman da ke nan kawai ya shafi ba, ya shafi duk musulman da duniya duka gabaki daya ya shafi su. Kuma take-taken da America ke yi da hurucin da suke yi game da abin da musulmai ba musulmai America kawai ba ne. Tun musulman duniya duka gabaki daya ne.
To me za a ce ya canza game da harkokin tsaro daga wannan lokaci kawai yanzu?
Batun tsaro to baka misali. In zan yi tafiya suna na Muhammad Nasiru Ali, zan yi tafiya America in fito ba wani damuwa. Amma yanzu kowane lokaci na fita na yi tafiya in na dawo sai an tsare ni. Ni fa citizen ne fa, amma sai an tsare ni. Sai an tsare ni, an ɗauki takarda na yi wurin minti 30 wani sa'in ma'in awa ɗaya ina zaune back home a je a yi bincike da sauransu. Da'iman sai na yi gardama da su in ce kamata ne kamin wannan lokacin su san kamannin nan ba mugun mutum ba ne, ni ba terrorist ba ne. Amma ya canza, kaga na ɗaya kenan, ya canza abubuwa kwarai da gaske. Kuma in ce ma wurin aiki da sauransu, sunan kan sunan musulmai ne yanzu, wani aiki kana neman wani aiki babban aiki haka. Wallahi yana kama kama sikila wurin.
To yanzu kana jin akwai abin da zai iya canza wannan tunani ko kuma ya kankara wannan tsari na America ko matsayi da ta dauka sakamakon wannan?
Ya jima. Wallahi ya jima kwarai. Don shugabanmu nan da ke kai ba shugaba wannan zai ce zo ka zauna ni da kai mu zauna mu ga wani matsala muke da shi yana za mu yi musafanta bane, ba irin wannan shugabanni bane. Ka gane shugabane da wannan in aka yi mai abu kadan mashi ne shi ma ya tashi ya ta fada. Abin da ya kamata mu yi murna da shi ne, shi ne ba dukan Amerikawa suke da wannan tunani game da musulmai ba. Sai in ce fiye da ma rabi na aka kasa Amerika, fiye da rabi an Amerika 50% ina jin mutane ne ma sun zama lafiya, kuma da yawan sun zama yawancin sun san kamar musulmai, duka ba haka suke ba.
Malam Muhammad Nasihu kenan na Jami'ar Birnin New York a nan Amurka. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Ɗaruruwan tireroli shaƙe da lodin kayayyaki na can yanzu haka jibge a mashigin garin Malanville na jamhuriyar Benin, bayan da ruwa ya ruguza wata gada da ke kan hanyar waɗannan ƙasashen biyu, lamarin da ya haddasa damuwa a wurin 'yan kasuwa, abin da ya sa suka buƙaci hukumomi su tattauna da takwarorinsu na Najeriya da Burkina Faso don ganin an samar da wata hanyar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kwararowar wani harshen ruwan kogin Niger ko kuma Fleuve Niger da ke kewayen garin Malanville na jamhuriyar Benin ne ya haifar da datsewar hanyar zirga-zirga a makon jiya, lamarin da ya ritsa da ɗaruruwan motocin dakon kaya da suka fito daga tashar jirgin ruwan Kwatano a kan hanyarsu ta zuwa Niger, kamar yadda shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga ƙetare Alhaji Sani Shekaro Garo ya bayyana min.
Lallai wurin nan ko ruwa ne na isar suka taɓa bi wurin, kuma babban aiki ne a za a yi wannan wurin. To, da an ka tambaye tefe shi kenan suka ce su cikin kwana 45 suna iya su yi hanya, suna iya su gyara gada. To, kwana 45 wannan sun haɗe saboda suna son aiki ne, kwana 45 ba shi yin gada da manyan mota take hawa yau da gobe. Yau da yau abin da ke gare mu wanda suka lodi mota 732 kayayyaki, ka san kayan Niger, kaga dai ba irin da babu. Akwai suminti, akwai ƙare, akwai shinkafa, akwai kayayyakin da za su lalacewa, kuma akwai ana ya sata wurin.
Datsewar hanya tsakanin Niger da Benin wata babbar matsala ce da ke barazana ga harkokin kasuwanci, abinda ka iya janyo ƙaranci da tsadar kaya a kasuwanni. Saboda haka ƙungiyar 'yan kasuwar Import Export ta shawarci hukumomi su tuntuɓi takwarorinsu na ƙasashe makwabta domin samun mafita.
Don shishiya mun yi takarda, mun kai biron Prime Minister, mun ka ce iko ya tashi ya gama da ikon Najeriya ya haɗa musu ga matsalar ta sami 'yan kasuwa na Niger, kayan Niger ne gaba ɗaya, a kuma na Burkina. In sun yarda za su ba gwamnatin Niger nasu soji a yi sukwata ɗin kayan, sai a shigo ta kamba a mai da kayan nan cikin Niger. In yi zan abin an riƙe su wata ɗaya wata biyu ba su zowa, kenan shi talakan Niger zai dandana kuɗi shi, saboda shi ne muke kira da babban murya a gwamnatin mata Niger da idon rahama su duba ya za a yi.
Ƙasar Niger da ke kewaye da ƙasashe ta kowace kusurwarta na amfani ne da tashoshin jiragen ruwan ƙasashen da ke da gaɓa da teku, waɗanda suka haɗa da tashar Kwatano da Lome da Accra, don sauke hajojin da 'yan kasuwarta suka yi oda daga nafiyoyi daban-daban kafin daga bisani su iso gida ta hanyar motoci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sada Sodangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji tuntubar da muka yi ma jami'an custom, inda muka yi magana da jami'insu na hudda da jama'a a kan koken da manoman tumatir suka yi a kansu, wanda makonnin da suka wuce muka kawo muku, inda jami'in ya bayyana mana matsayar custom akan wannan koke da suka yi. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Sunana Joseph Ata, Deputy Controller na Customs Daniel Huda da jama'a.
To da kwai wani koke da manoman tumatir suka yi wanda har suka kira manema labarai akan cewa hukumar Custom da NAFDAC sun ja masa asarar biliyoyin kudi wanda har ya kai biliyan 10. To kuna sane da wannan koke da suka yi?
To koke ne dai muna sane da wannan kuma mun ji ko da zazu ma wani wata yar jarida ta kira ta yi mun tambaya game da irin wannan hakan. So ba wata sabon bace.
To me za ku ce akan koken nasu?
To wai jawo musu asara kaman yaya?
Sun ce
a saninmu dai dokan Najeriya ta hana a shigar da sarrafaffen tumatir kamar tumatir da argi an sarrafa an sa cikin gungumi ko misali ko a leda wanda an shigar da ita za a sayar da ita a kasuwa katse doka ta hana a shigar da wannan amma wanda ba argi an gama sarrafa ta ba kamar concentrate kenan a turanci ana iya shigar da wannan din dai kamfani Najeriya ta sarrafa ta a ta hanyar haka din a samu aiki ga al'umma to wannan ana iya shigar da ita amma zancen zargi ce won custom sai musu asara wai shin abin nufi hukumar custom yanzu za ta yadda wai wani dan kasuwanci ya load trailer ko ya load container kenan sarrafaffen tumatir a shigar da ita a Najeriya kin san da wannan ba ta yiwa amma in suna zargin misali yan fasukori wanda za su iya dauke wasu kayayyaki ko su bi hanyar daji ko su barawun hanya su sata hanya su shigar da ita wannan dai ba zan iya in ce kwata-kwata ba yin fasukori ba a Najeriya kama yan fasukori na kan hukumar custom yana mu kuma muna bukatar goyon baya daga wajen jama'a har da su masu nomin tumatir in suna da labari misali ko mutum ya yi loji sarrafaffen tumatir a wata kasa suna da labari cewa a'a za a bi wani barawun hanya su shiga Najeriya su bamu information kuma shi dan smuggler din ma a ce ma dai a doka da yarge ya sata hanya har yarge ma ya shigo ya zuba a wani warehouse har kuma kana sani da shi a zo a gaya mana don nawa ana bamu information game da shinkafa mu je warehouse mu fasa wannan warehouse bamu kwasonsu ana nuna a television ana gani.
Mr. Atta da kilinmu da ke Kano ya yi hira da su a lokacin da suka ta kira tare manema labaran inda mun yi sati uku ashirin nan na noma muna saka koken nasu wanda daga ƙarshe muka ce ya kamata tunda mun ji ta bakin su ya kamata kuma mu ji ta bakin ku tunda kaga zargi ne suke ta yi koke ne suka ya kamata mu ma mu ji daga wajen ku. To sun ce sun zauna da mataimakin shugaban ƙasa sun nemi a hana shigo da tumatir kwata-kwata akan su za su iya nomawa to wai sai aka tara masu ruwa da tsaki da ministoci da masu ba da shawara akan tattalin arziki inda suka ce ba zai yiwu ba idan ba su da wani proof of dumping to magana da suke yi kenan akan proof of dumping to shine suke cewa wai ana shigo da tumatir daga Ghana da sauran kasashe ana saida ma kamfanoni a Lagos suna amfani da shi suna maida shi kamar tumatir leda da kai magana da farko kamar na leda na gwangwani kan haka ne su nasu in sun noma zake rubewa ko kuma sai asara shi su saida shi a kudi kadan
suna nufin concentrate kamar wanda barge an gama sarrafa ta ba wanda doka a yanzu dai a namu doka wanda muke aiki da ita wanda kuma gwamnati bata canja ba dai har da yanzu ana iya shigar da wannan amma wanda arge an sarrafa an sa cikin gungumi ko a leda na sarsuwa shine doka ta hana a yau dai da nake magana dake amma in suna neman gwamnati ta sa ban ne gaba daya kwata-kwata to kin san dai wannan ba custom ba ta da izini ta azaba
ta yi wannan doka
duk da kada aka yi shine aikin custom ne ta tabbatar dokan nan ta aiki inda wannan ne suke nufi to kenan kusan in ce yanzu ayin kuskure in dai sun aza mana wannan hakkin wannan asaban.
To mun gode kwarai Mr. Atta, mun gode da lokacin da ka bamu da wannan bayani da kai mana. Madalla, masu sauraro kun daji su hukumar custom nasu ba a san akan koken da manoman tumatir din suka yi. Da fatan za a samu daidaito a tsakani. Yanzu a madadin Judith Lazarus Gresham wanda ta hada mana sauti, ni Safinatu Sada Sodanki ke cewa a huta lafiya.
Madalla, an gaida Safinatu Sada, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta ce, muna fatan kamfen ɗin da ake gudanarwa tsakanin Najeriya da ƙasar Jamus akan matasa masu kwarara nahiyar Turai ta ɓarauniyar hanya ya yi tasiri domin an daɗe ana ruwa. Kasa na tsotsewa sako daga Alhaji Umaru Forever da Adamu Adamu Gashuwa. Wasika ta gaba ta haɗin gwiwa ce ta ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, muna jajantawa manoman shinkafa a yankin Difa da ke jamhuriyar Nijar bisa ambaliyar ruwan sama ganin yadda ruwa ya yi musu barna. Muna addu'ar Allah ya kiyaye gaba, amin. Sako daga Kadora Digaga da Shehu Kashalla kafisan ana zikiri daga jihar Bauchi. Sai wasika ta gaba ta ce, Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bani dama na jajantawa ƴan uwa da iyalan al'ummar da gobar iskar gas ta riska da su a jihar Nasarawa jiya. Muna addu'ar Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, ya kuma baiwa waɗanda suka jikkata sauki. Sako daga Aminu Adamu, Malam Madori, jihar Jigawa, Najeriya. Sai mai wasika ta gaba ta ce, hakika akwai bukatar jama'ar jihar Zamfara su baiwa jami'an tsaron jihar goyon baya ta hanyar tona asirin miyagun mutane da suka hana jihar zaman lafiya. Da fatar Allah ya kawo ƙarshen wannan mummunan manufa ta su. Amin. Sako daga Hajiya Gamba Mamman Gusau, Zaria.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Ta Amurkawa suke bakin cikin zagayowar ranar harin ta'addancin 11 ga Satumba wanda ya kashe akalla mutane 300 a jihohin New York, Virginia da Pennsylvania a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump yana halartar bikin zagayowar ranar 11 ga Satumba a Shanksville a jihar Pennsylvania, kusa da inda jirgin saman kamfanin United mai lambar tafiya 93 ya fadi bayan da fasinjojin cikin jirgin suka kwace jirgin daga ƴan kungiyar ta'addancin al-Qaida da suka yi fashin jirgin. Wani harin kunar bakin wake a yau Talata a lardin Nangarhar da ke gabashin kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 25 kuma mutum 60 suka samu raunuka. A yau Talata an bada umarnin kwashe mutanen da ya zama tilas a jihohi uku na Amurka. Jami'ai da masana masu hasashen yanayi sun yi kira ga jama'a da su zauna cikin shirin isowar iska mai matsanancin karfi da ruwan sama kamar da bakin kwarya daga mahaukaciyar guguwar da aka lakabawa suna Florence. Cibiyar lura da guguwa ta ƙasa ta ce tana tsammanin guguwar mai hadari za ta isa jihohin North Carolina da South Carolina a yammacin Alhamis har zuwa Juma'a. Inganta dangantaka tsakanin ƙasar Eritrea da Habasha ya ɗauki wani mataki a yau Talata, lokacin da ƙasashen biyu waɗanda a da ba su ga maciji da juna suka buɗe kan iyakar da ke tsakaninsu bayan shekaru 20.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na rana, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sada Sodangi da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyarmu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.